Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awwal Zubairu Gambo, wanda ya mana bayani mai tsawo dangane da irin hoɓɓasan da rundunar ke yi domin tsare ƴanci da tsiyocin Najeriya ta cikin ruwa, da kuma yadda suke ta fama da masu tafka miyagun laifuka a cikin ruwan, da kuma irin nasara da aka samu kawo yanzu har ma da ƙalubale. To madalla, yanzu sai ku gyara zama don jin cikakkiyar tattaunawar.
Wato idan muka duba sha'anin tsaro, musamman yadda 'yan ta'adda da 'yan fashin teku da sauransu suke haddasa rashin tsaro a cikin ruwan Najeriya, yanzu ranka daɗe wani ƙoƙari rundunar sojojin ruwan Najeriya ke yi domin tabbatar da tsaro a gaba ɗayan ruwan da ke cikin Najeriya baki ɗaya?
Zan ce sashen zirga-zirgar teku yana da matuƙar muhimmanci ga harkokin tattalin arzikin ƙasar nan, duk da cewa ba kowa ne ya fahimci hakan ba, domin kuwa harkar teku ta haɗa da safarar jiragen ruwa da kamun kifi da sauran albarkatun cikin teku. Duk da tasirin waɗannan abubuwa da na ambata, ana samun masu yawan keta dokokin zirga-zirga ta teku kuma tattalin albarkatun teku. Sun kuwa haɗa da ta'addanci da fashin teku da kamun kifi ba bisa ga ƙa'ida ba, da kuma yaɗuwar ƙananan makamai da masu sauƙin sarrafawa da hana safarar miyagun ƙwayoyi. Abin tashin hankali ma shine waɗannan manyan laifukan da ake aikatawa suna jawo mummunar illa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa tare da wanzar da talauci. Wato wannan shine dalilin da yasa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ɗauki ƙwararan matakai domin shawo kan matsalolin. Matakin farko da rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ɗauka shine ƙara yawan harkokin ta a cikin teku ta hanyar gudanar da sentry babu ƙaƙƙautawa. Daga nan kuma sai muka ci gaba da amfani da na'urorin fasahar zamani domin inganta tsaron teku, da suka hada da na'urar hangen nesa ta Falcon Eye ko kuma idan mikiya domin karfafa ayyukanmu na tsaron teku. Waɗannan matakai da muka ɗauka sun taimaka sosai wajen raguwar aikata manyan laifuka a cikin yankunan tekun ƙasar nan da kuma mashigin ruwan Gini, wato inda ake kira Gulf of Guinea region. Dalilin da yasa kenan hukumar kula da yaƙi da 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa a cikin rahoto na ko kuma in ce rahoton da aka wallafa ranar 14 ga watan Yuli 2021 ta nuna cewa shekaru 25 kenan rabon da a samu irin wannan raguwar aikata fashin jiragen ruwa a yankin teku tekun ƙasar nan. Ita ma wata mujallar da ke buga rahotanni kan sha'anin tsaro ta gaskata wannan bayani da hukumar ta buga, inda ta ƙara bayyana raguwar fashin teku da kai hari a kan jiragen ruwa. Waɗannan dalilai ne suka sa a ranar 3 ga watan Maris shekara ta 2022 hukumar kula da yaƙi da kuma 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar da Najeriya daga jerin sunayen ƙasashen da fashin teku ya yi tsanani. Wannan nasara da muka samu ta ƙara mana ƙarfin gwiwa, domin kuwa har yanzu ba a ƙara samun wani rahoton fashin teku ba a watanni 6 na farkon shekara ta 2022. Don haka kuma an yi hasashen cewar satar ɗanyen man fetur za ta ƙaru, domin kuwa 'yan fashin teku za su sauya dabaru domin ci gaba da aikata waɗannan irin manyan laifuka.
Wato za ga cewar aikin ba ƙarami ba ne, musamman in muka yi la'akari da ruwan da ke Najeriya daga dukkan ɓangarori. Wannan yana buƙatar a samu manyan kayan aiki na jirage na sintiri da kuma na kai farmaki da sauransu. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da irin manyan kayan aiki da kuke da su, abin da ya shafi jirage na sintiri da kuma jiragen yaƙi da kuma waɗanda ake da su a baya da kuma ƙari waɗanda aka samu a baya-bayan nan.
Sabbin kadarorin da rundunar sojojin ruwan Najeriya ta mallaka ya biyo bayan irin tallafin da shugaban ƙasa kuma babban komandan rundunonin sojojin Najeriya shugaba Muhammadu Buhari a fara yake ba rundunar sojan ruwa domin ƙara mallakar kaddarori musamman ma a shekara ta 2021 lokacin da rundunar sojan Najeriya ta karɓi sabon jirgin ruwan Safiyo a teku NNS Lana. Yanzu haka jirgin na NNS Lana yana Safiyon yankunan tekun Najeriya ta hanyar amfani da na'urorin fasahar zamani da aka saka a cikin jirgin ruwan. Wannan zai sa a ƙara samun tsaron teku a yankunan tekun da ke ƙarƙashin kulawarmu tare da share fagen ƙaruwar ƙarakainar jiragen ruwa a tashoshin jiragen ruwan Najeriya, wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan. Bugu da ƙari kuma a cikin watan Mayun wannan shekara ta 2022 rundunar sojin ruwan Najeriya ta kafa sabon jirgin ruwan da aka kera mata mai tsawon mita 100 wanda aka rada wa sunan NNS Kada. Kos ka san Kada a Hausa.
Dede duba da irin bayanan da ka mana a wannan zantawa da muka yi yanzu, muna iya fahimtar nasarori da kuka cimma da kuma irin hoɓɓasan da kuke yi domin ba da gudunmawarku wurin tabbatar da tsaro a ƙasar nan. Kuma kamar yadda masu magana ke cewa, kowace irin nasara na zuwa da irin nata ƙalubalen. A matsayin ku na rundunar sojin ruwa, na tabbata dole akwai ƙalubalen da kuke fuskanta, kamar waɗanne ƙalubale da kuma irin hoɓɓasan da kuke wurin magance su?
Well, ƙwarai da gaske, kamar kowane ɗan adam akwai wasu ƙalubalen da rundunar sojin ruwan Najeriya ke fuskanta, musamman ma ta fannin ƙarancin albarkatu domin sauke nauyin da ke kanta. Na tabbatar da tsaron teku. Sai dai kuma rundunar sojin ruwan Najeriya na sane da cewar ita kanta gwamnatin tarayya tana fuskantar ƙarancin albarkatu da sauran ƙalubalen da suka dawaibaye ta. Yayin da muke miƙa godiya mu ga irin tallafin da gwamnatin tarayya ke ba wannan runduna, muna ƙara tabbatar da cewar mai girma shugaban ƙasa cewar za mu ci gaba da riri ta albarkatun da ake samar mana wajen gudanar da ayyukanmu. Akan haka ne rundunar sojin ruwan Najeriya ke ƙara jaddada ƙudurinta na haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki ta fannin safarar teku a cikin gida da waje domin musayar muhimmin bayanai da za su taimaka wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro a tekun ƙasar nan. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta samu gagarumin nasarar rabuwar ayyukan barayin mai. Ko shakka babu mun san cewar waɗansu barayin za su iya kawo turjiya. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suka bullo da su sun haɗa da furta kalamai na ɓatunci ko wallafa wasu bayanai irin na rashin kishin ƙasa. Waɗannan irin kalamai suna iya buge wuyawu musamman ma a daidai lokacin da ake fafutukar yaƙi da manyan laifuffuka da masu aikata su. Saboda haka tilas mu yi ƙoƙarin daƙile wannan irin bayanai na ɓatunci da suka zama ruwan dare daidai wannan lokaci da muke tunkarar manyan zaɓuɓɓuka a ƙasar nan. Bugu da ƙari kuma ana buga rahotanni masu karo da juna daga sassa daban-daban da ke dangantaka da wara suna danganta asarar man da ake yi a kan sata kaɗai tare da ɗora laifin akan rashin cikakken tsaro. Kusan dukkan waɗannan zange-zange ba gaskiya bane. Alal misali, akwai ganga 100,000 ta ɗanyen man fetur tana kwatankwaci lita mai miliyan 15,800 wadda ke matsayin kusan tan 5 da kuma sawu 3,160 a rana. Wato wannan ga dukkan alamu ba abu ne mai yiwuwa ba idan aka yi la'akari da kasancewar hukumomin tsaro a yankunan tekun kasar nan da kuma shirin da rundunar sojin Najeriya ta kaddamar na operation dakatar da barawo. Saboda haka akwai bukatar da ake yi wa 'yan Najeriya ta fahimtar bambancin da ake tsakanin satar mai da kuma hasarar mai.
Babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awol Zubairu Gambo. A makon gobe za mu dora. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Salihu Awal da kuma sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.